السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، فيا أيها المسلمين نادي من جسر الدين المسلم، السلام عليكم ورحمة الله. نعم تكفرن سكي قري ده هذا دو ده نفسكوا كي ما سو البركة أو أن مسألة كي البركة نجوم معه da kenan cikin garin Fammar karamar hukumar Kibiya a jihar Kano Najeriya. A wannan rana mai albarka ta Juma'a 11 ga watan 1 watan Al-Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 26 ga watan 6 watan Yuni kalandar albashi shekara 2026. Bayan na fara zuwa wannan gari na Fammar ba, sai dai ina cikin zuwa wanda ba kuma zan iya mantawa da shi ba. Kuma asali abin da ya gawo ni garin Fammar tun asali shine dai abin da ya kawo ni a yanzu. Akwai wani taro da aka yi a wannan gari mai albarka a shekara ta 2004 wanda na cikin waɗanda aka kira manyan masu bayani ko masu wa'azi a wannan rana. Lokacin dan majalisar ɗabin nan ya sunansa ciyaman na wannan lokaci dan wannan gari ne wanda da aka ce Ahmad Ahmad Kura, ya ce to ka zo Kura, mu muna da kure kure namijin kura kenan. Aka ɗan yi wasa aka yi barkwanci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala isa abin da yake bayan rabuwar mu alkhairi ne, kuma wannan haɗuwar ina roƙon Allah isa mata albarka. Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira. Allah ya sa ta zamanto sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai. Yan uwa masu albarka, abin da ya kawo mu wannan gari mai albarka wanda yawancin mutane suna da bayani, suna da labari, akwai gamayya ko haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin da'awa guda biyu wanda muna gayyatar waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci. Ko dai waɗanda ba su da addini 'yan gargajiya ko 'yan gargajiya masu addini na gargajiya ko kuma waɗanda aka samu ma sun karɓi wani addini kamar Kiristanci, to muna yi musu wa'azi domin nuna musu tafarki na ƙwarai domin su karɓi addinin musulunci, don shi ne addinin gaskiya, shi ne addinin da duk littattafan sama suka tabbatar da shi tun daga kan Annabi Adamu ubanmu wanda muka gaji addini a wurinsa zuwa kan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabinmu shugabanmu wanda ya zo da shari'a ta ƙarshe, dukkaninsu musulmai ne, babu wani a cikinsu wanda ba musulmi ba. To don haka wannan addini na musulunci wanda wancan karo na farko abinda ya kawo mu nan ɗin kenan, to yanzu ma shi ne abinda ya sake kawo mu. Za a yi wa 'yan uwa da'awa waɗanda ba musulmai ba zuwa karɓa addinin musulunci, sannan mu ziyarci 'yan uwan musulmai. Kuma mai irin wannan tattaunawa don mu ƙari junanmu a cikin addinin musulunci, sannan mu daɗa haɗuwa mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa baiwar da ya mana ta kasancewa musulmai da kuma irin abin da ya tattala mana a ciki wannan addini na musulunci na falala da rahama da jin ƙai. Sannan mu zaburar da junanmu wajen mu haɗu mu kama gaba ɗaya wajen yin wannan aiki na da'awa. 'Yan uwa masu albarka, asali kowane musulmi ɗan da'awa ne, kowane musulmi a asali ɗan da'awa ne, sai dai hanyoyin yin da'awar su ne suke shan bambam. Yanzu haka ne hanyar da Allah ya bani in yi da'awa ita ce in tsaya a gaban mutane in gaya musu Allah ya ce Annabi ya ce, in gaya musu addinin musulunci shi ne addini saboda dalili kaza dalili kaza. A cikin littafin Al-Qur'ani da littafin Bible, either Old Testament or New Testament, tsohon alkawari ko sabon alkawari, a yi wa mutane bayani hanyar da'awar da ni Allah ya hore mun misali ita ce irin wannan ɓangaren ilimi da nusarwa. Kun ka haɗu da mutumin da shi ba littafi ne da shi ba ɗan gargajiya ne sirfan, ka nuna masa ga kalli dutsen tsoro, wannan dutsen wane ne jijjiyar inda dutsen ne yake, akwai wani ƙarfi da zai iya ɗaukar wannan dutsen ya ajiye shi ko ta kaca-kaca ko ta kama-kama. Sai kai masa wa'azi da hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya saka a jikinsa, to yanzu ya zama bawan hujja. Dole ɗayan biyu ne, ko dai ya karɓi gaskiya ko kuma ya ci gaba da tafiya akan abin da ba daidai ba, kuma ya san ba daidai ba ne, kuma duk lokacin da kake abu ba daidai ba ka san ba daidai ba ne, ba ka da nutsuwa a cikinsa. Sai yanzu haka ni hanyar da Allah ya hore mun kenan. Ga wani alhaji ne, shi abin da Allah ya hore masa shi ne ya bayar da kuɗi, ya bayar da dukiya, ya bayar da abin hannunsa, wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuma in ne mu sarrafar da shi domin yi masa da'a. Ta yi wa wani mai mulki ne, Allah ya bashi fada'aji, ya bashi ƙasa, ya bashi al'umma, ya bashi ƙarfin zartarwa da iko, to shi kuma ta nan Allah isa ta nan zai da'awa. ta yiwu wani ba ilimi da zai dawa da shi, ba kuɗi da zai bara ya da'awa, ba mulki da zai bara ya da'awa ko zai amfani da shi wajen da'awa, amma shi musulmi ne. To kasancewarsa musulmi ne kawai wajibi ne dan da'awa ne. Ta yaya? Musulunci jama'a ba wani abu ne musulunci ba. Musulunci shi ne ɗabi'antuwa da duk sifa mai kyau, da ɗabi'a mai kyau, da hali mai kyau, da ta'ada mai kyau, da mu'amala mai kyau, da zamantakewa mai kyau, da nesantar duk abin da ya saba wannan. Da haka ya zo a asan Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yadda, yana cewa innama dinu al-mu'amala. A wata ruwaya ya zo hadisi ne ma marfu'i, amma bai inganta ba hadisi marfu'i, amma ya inganta hadisi mawqufi akan Umar ɗan Khattab an cewa ya ce innama dinu al-mu'amala. Addini ba wani abu ne addini ba face mu'amala. To da haka a matsayinka na musulmi ba ka da wani wata hanya da za ka ce kai Allah bai hore maka yadda za ka yi da'awa ba. Ka zo ka yi mu'amala tare da mutum, iga gaskiya, iga amana, iga alkawari, iga nagarta, iga sanin ya kamata, iga mutunci, iga girmamawa, iga tausayi, iga jin kai, iga kyautayi. Wannan kowaye ka kira shi zuwa ga musulunci. Ka kira shi, ka yi da'awa ke. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo garin Makka, sai ga wata dattijuwa ƙarƙashin wata bishiya ɗauke da kayan itace, ta ajiye kayan itacen tana hutawa. To yanzu tana so ne ta tashi ta tafi ta gama hutawa, amma kuma ba za ta iya ɗaukar itacen ta aza a kanta ba. Sai ga manzo Allah zai wuce sallallahu alaihi wasallam, ta ce yaro jimana. To ai tunda shi a lokacin ko shekara 50 ne ba, ita kuma ta hore shekara 80, yaro ne ko ba yaro bane, kaga wajen ta yaro nabi bata ma san waye ko, amma idan da ta san waye tace da shi yaro ai tayi ganganci ko bata yi ba, ko ka girma annabin aka kace da shi yaro, ai linzami ya fi karfin bakin. Da haka aka tambaye Abbas baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce kai da manzan Allah waye babba? Sai ce shi ne babba, ko da an haife shi bayan an haife ni. Kaga da yawa ba su fahimci maganar ba. Waye babba tsakanin kai da annabi? Sai ce shi abbabba, manzan Allah ba, ko da an haife shi bayan an haife ni. To wasu sun fara gane. To da yawa annabin ya faɗi magana dama don su fahimta ya kan maimaita sau uku. To ni ma bari maimaita karo na uku. Aka tambayi Abbas baffan manzan Allah, kai da manzan Allah waye babba? Sai ce shi ne babba, ko da an haife shi ne bayan an haife ni. Ma'ana sai da aka haifi Abbas sannan aka haifi manzan Allah. To waye babba? Yawwa annabin dai. An fahimta ko? Annabin dai. To amma ita ba ta san waye ba, sai ta ce yaro dora min kayan nan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo ya sunkuya ya ɗauki kayan, maimakon ya ɗora mata sai ya ce baba in kin yadda ni ɗaukan mukin kai miki gida. A'a ya haka ya ce ba komai baba. Ya ɗora, suka tafi tinkis-tinkis, ina gaba tana bin sa a baya, tana nuna masa yinan yinan har ije kofar gidanta. Sai to baba in ba damuwa in shiga miki da shi ciki mana inda zaki ajiye. To yaro ai haka yace ba wani abin dai ba damuwa. Suka je ta nuna masa inda zai ajiye. Sai to baba sai an jima, dan tsaya min baka dan kwabo, ai manya suna haka ko. Sai babu ba komai kaza, ai ba zan karba ba. To tsaya zan gaya maka wata magana za ta amfane ka. Ta ce naga kai yaron kirki ne, kaga idan da tsoho da jisai. Sai ta ce babu ka ta iya haihuwa ko kan san waye yaran zamani waye yanzu yaran zamani ana so a yabe ka sai ce ma baka ta iya haihuwa an fahimta sai wanda na ganka mutumin kirki ne kai zaka shiga garin nan ka shigo garin nan da alama kai bako ne to a garin nan akwai wani yaro ina nan fitinan ne ya bayyana sunansa Muhammadu yana raba da mahaifi ina raba miji da mata ina raba wa da kani ina raba aboki da aboki ya kawo wani addini sai ya fitina gari in kaje duk inda kaje inda yake karka wurin karka saurare shi ya tsaya sai ta gama tsaf sai baba kin gama ta ce eh sai ta to baba aini ne Muhammadu sannan kai ne Muhammadu sai baba ni ne Muhammadu tace to na tabbata ne hali irin naka ba zai zama mutumin banza ba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah mahallu shaida cikin jama'a menene abin da yi hali ne yanzu dabi'a to da haka a matsayin ka na musulmi musulmi ba shi da mummunar dabi'a jama'a musulmi ba mutumin banza bane musulmi ba mutumin da za a yi mu'amala da shi a yi nadama da dana sanin an yi mu'amala da shi bane a musulmi wani mutum ne zababbe tatacce rairayayye girgizajje sai da aka daure shi sannan Allah subhanahu wataala sai Allah ya maka ka sannan ka zama musulmi to da haka jama'a wannan aiki na da'awa namu ne gaba da Allah ya kawo wannan yanki saboda wannan da'awa da na faɗa za mu zauna a garin nan da izinin Allah muna fita yankuna za mu je ƙauyuka kusan 38 zuwa 39 da izinin Allah domin kira zuwa ga musulunci da kuma sadar da zumunta tsakaninmu da 'yan uwanmu musulmai wanda an daɗe ba a gaisa da su ba musamman waɗanda musulunta suka yi yan uwa masu albarka a iya zaman da zamu yi a nan abubuwan da zamu gabatar abubuwa ne insha Allahu iri uku ga iri ɗaya muna gani yanzu iri ɗaya da muke gani yanzu shine abin da ya shafi karantarwa ilmantarwa da'awa kira zuwa ga musulunci wannan abu na farko ke abu na biyu da za mu yi insha Allah shine wato kaddamar da wasu abubuwa na humanitarian kyautata wa ɗan adam samar da abubuwa na jin daɗi ga rayuwar ɗan adam abubuwan da za su faranta masa akwai kungiyar Anak da suke nan Kibiya wadda muka yi haɗin gwiwa da su MPD Muslim Professional Sindawa da Adamu na yaya Kibiya Charity Foundation wanda sun yi wani bijimin aiki wanda sai hukumomi suke yin sa amma alhamdulillah in Allah ya baka dama to ka dama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas nemomi guda biyu ane wa mutane da yawa kamin ga a cikin su suna cizon yatsa wadannan nemomi ne wadannan guda biyu yace as-sihhatu wal farah lafiya da kuma dama yanzu ba gashi muna da lafiya ba muna da lafiya alhamdulillah mun gode wa Allah saboda wadansu yanzu suna nan ba su da lafiya baya ba mu dama yanzu mun baro abubuwan da muke ba mun zo mu dan tsakure ko a gonar Allah mu zo mu yi da'awa ba dama sai Allah ya ba mu ba to akwai waɗanda su kuma ba su da wannan damar ko suna so su yi ba su dama ba to in aka baka dama kai maza kai amfani da ita in ba haka ba to Allah ya sauke zaka yi ta dan siyasar Najeriya daga kun yi cirku ko dan siyasar Najeriya shine kullun idan kuka bani dama ta yanzu zan gyara kuskuren da nayi a baya. To su ko irin wannan sune ƴan walaur ruddu la'adu limanu hu an. Unguli ce dai za ta koma gidanta na tsaniya. To da hakan aka baka dama kai maza kai amfani da ita. Ita dama jama'a in ka samu kai amfani da ita to kofa ce kuma ta damar gaba. Ko kun fahimta jama'a? In aka baka dama sai ka amfana da ita, kai amfani da ita, to ka bude damar me, kofar damar gaba, zaka samu ta gaba. To waɗannan abubuwan guda biyu Annabi ya ce ana yin mutane da yawa kamun ga cikin su. To waɗannan ƴan uwa Allah ya ba su dama kuma sun dama. A wannan yanki sun gina rijiyoyi guda tara. Saboda samar wa mutane wadataccen ruwan sha. Kuma ingantacce jama'a an taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal wacce sadaka tafi lada Annabi yace shurbatu ma ka bayar da ruwa makwalwa ɗaya a sha to me kake tsaro wanda ya haƙa rijiya makwalwa ɗaya ce din nan garin Fammar akwai wanda ya sai kamfacin ruwan rijiyar ne shan yi shi kaɗai. To makwalwa ɗaya fa aka ce. To ka ga mutum nawa za su sha ruwan rijiyar nan. To kuma ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba cikin ɗan yatsu ɗaya ba, ɗan yatsu biyu ɗan yatsa ɗaya kawai za ka lankwashe. Shi ma don a yi wuturi ne. Ka san inna Allaha witrun yuhibbul witr. Allah wuturi ne ina son mara. Sun gina har guda tara. To rijiyar nan bana za ta kashe? Faɗa mu mana. To bana za ta kashe? Badi? Bado wacan? Sai Allah ya san sanda za ta kashe. To kaga sun ta samun ladan wannan abin kenan. Ma'anar ka ji wannan in kana da hali kai ma maza kai. In maza kar ka yadda. Sai wani su suke kai ma yi. Ba ka da damar da za ka yi rijiya guda kai kadai, amma za ka yi haduwa da wani da wani da wani ku yi, ku haɗu da kai da wani da wani ku yi. Bayan nan jama'a, addinin musulunci, musamman ga waɗanda suka musulunta, ina shan wahala wajen ilmantarwa. Babu karatu. Ilimi ya yi karanci. Za a je a ba su kalmar musulunci su musulunta amma babu mai karantar da su. To kuma ko musulmi ne kai a cikin musulunci aka haife ka in ba ilimi fa bambancin ka fa da ai kun gane ba gaskiya bane ai kun fahimta. To dan haka waɗannan mutane har yau sun sake samun malamai gwaraza guda tara sun dauki nauyin su za su dinga zuwa garuruwan nan suna karantar da su don su sauƙaƙa musu aikin har kekuna suka sai musu guda tara kai wannan tara nan ko sun shiga lissafin shata ne ko wai shata ce malam baba na kofar gabas a duba masa ko a duba mini a dai duba masa ko yace to wai malam yace shata wai gidan tara kake ko haka tara nan tana da albarka fa jama'a tara tana da albarka to sun sake kifayen kekuna guda tara za su basu da haka bari amfani da wannan dama goben Allah ya kai mu duk muna gayyata ku filin makaranta insha Allah za a zo a basu kekuna a basu offer takardar fara yi kuma za su gaba da aiki jama'a akwai babban aiki wanda zai taba mutane da yawa shi ne an zo da ƙwararrun likitoci ga irin suna a bayanku ga shugabansu nan ga shi nan a bayanku kar ku ganshi haka nan ga shi nan likitoci ne manya da kana son ka gansu ma wai sai ka biya kuɗi kuma sai an maka bukin to yau ga su Allah ya kawo muku su garin Fammar kyauta a ɓagar daga asibitin Malam Aminu Kano daga asibitin Murtala Muhammad asibitin Murtala daga asibitin Abdullahi Wasai, daga asibitin Imam Wali, daga duk manyan asibitocin nan na jihar Kano. To ga likitocin nan manyan an ɗebo su an zo muku da suna. Za su zo su ga marasa lafiya ba ɗari ba sai sun kwabo. Kyauta. Kar abinda za ka yi ka zo ka bilaye banda hayaniya, banda ture-ture, banda tashin hankali, in ka san an riga ka bilaye. Ba za su bar nan ba sai sun gama ganin kowa da izinin Allah. To kuma akwai magunguna suna nan. Akwai magunguna. Bayan an duba ka kuma ka je a baka magani duk kyauta fa jama'a. Duk kyauta fi sabilillah. Idan larura ka ta kai ai maka aiki. Tiyata, operation. To kuma za a yi maka tiyata. Amma ba anan ba. Za a kai ka garin Kibiya, wannan asibitin na Kibiya. Anan za a yi tiyata din insha Allah. Anan za mu yi ko anan za a yi. A to ni kai dan ya kama ka wuka. Ko ai sai in zama kafin a zagiyo na canza wuri. Ko wannan masu larurar jama'a ba mu ce mai typhoid, mai malaria, duk wata cuta, duk wata rashin lafiya, ko miki na kurji, ko manene irin gyambo, gulando. Wasu ma ba san sunan san gulando ba fa. Sun ji an shiga tsohuwar Hausa. Ko? To duk ana neman su. Su zo. Insha Allah za a ba su magani. Jama'an kawal heri ko ba kawal heri. To jama'a ba musulmai kawai muka zo mai wannan ba, da Allah har Allah ma a gaya musu. Waɗanda ba musulman ba duk su. A yan fahimta ko? Da musulmi, da wanda ba musulmi ba, da namiji, da mace, da ɗan gari, da ɗan ƙauye. Kai har da baƙo. A gaya musu duk su zo. To jama'a abin da ya tsaya akan mutane kawai ba har dabbobi ba da tsuntsaye. Da hakan kana da wata saniya, wani raƙumi, wani rago, wani wata akuya, wata kaza, wani talo, wani maciji. Eh har maciji. Da kawo shi akwai malamai, akwai likitocin su a gurin. Kuma duk free of charge. Sadaka fi sabilillah. Kuma jama'a sai da aka tsara wannan abun ba fa wani ne yazo kawai fuzge ba, saka ce je ka sadak. Ko wai wani ne aka fuzge abun sa sai ganin yaribo ma ba zai zawo ba, sai ce sadak sadak, wai ya bai sadaka. A'a wannan tsara shi ake jama'a. Tsara shi ake saboda a zo ai wannan abu. Muna fatan wannan bayani da shiga ko'ina a gaya kowa. A gaya kowa za a duba marasa lafiya gobe a sabar da jibi Lahadi da izinin Allah. Waɗanda za a yi musu aiki ranar Lahadi insha Allah aka tantance su za a kai su Kibiya a yi musu aiki. Har masu zama matsalar ido su ma ba basu a baya ba. An zo akwai za a auna a baka, in kana buƙatar glass a baka glass. Amma fa kawai sai an fahimta auna kana buƙatar glass, ba kawai zuwa za ka kace da mu kana buƙatar glass ba. To ba mu nuna professionalism ba kenan, babu ƙwarewar kenan. A'a sai an auna ka, ka san jama'a mutane da yawa suna sa glass ya kashe musu ido, bu sani ba. Bu sani ba. Sai ka zo ka ringa ganin ai wani abin nan ne, idan ka lafiya kawai ka karɓi glass ka ringa abin nan kana sa, to sai ya kashe maka ido. Bai kamata ka yi amfani da gilashi ba sai lokacin da ka idan ka yi buƙaci gilashi. Ba ado ba ne ko kwalliya. To da haka sai ka kashe idanka. Da izinin Allah su ma za a duba su. Za a tantance waɗanda suke da buƙatar a yi musu aikin yana. Insha Allah su ma. Sai dai su aikinsu zai yi ba zai zama gaba ɗaya ba a wannan karan. Sai dai su zama to on installment. Wani lokaci a kwashi wasu su je a yi musu, wasu su je a yi musu. Amma dai za a yi insha Allah. To wannan ya muku fatan alheri. da fatan abin da ya kawo mana Allah ya sa albarka a cikin sa, Allah ya sa mu amfana gaba daya, Allah ya sa ni farin ciki da wannan haduwa a rayuwar mu ta duniya, ko da yake mun yi farin cikin mako a nan duniya, to Allah ya tabbatar mana da farin cikin nan har zuwa tashin alkiyama, inda muka haɗu a nan Allah ya hada mu gidan rahama da mu da iyayenmu da yan uwanmu da matayenmu da sarkanmu da abokanmu da yan uwanmu waɗanda duk suka riga mu gidan gaskiya musulmi, Allah ya hada mu gaba ɗaya da salam. Aqul ma tasma'un wa astaghfiru li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina ladan. Thank you.